سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: باب في الانتهاء أما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بابي ليكي مغانا أكان أبن ديزو نهى نوى دقى أبن منزول صلى الله عليه وآله وسلم ييهاني أكي. Asalin wannan babin shine fadin Allah madaukakin sarki: wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dukkanin abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama yazo muku da shi, to ku karba. Ko duk abinda ya baku ku karba. Wa ma nahakum anhu fantahu, abinda ya hane ku kuma to ku hanu akai. Domin alkhairi, dukkan alkhairi shine cikin biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam, da kuma hanuwa daga dukkan abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hani akai. Domin duk abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da shi, huwa khairun mahab, dukkan shi alkhairi ne daga farkon shi har ƙarshen sa. Duk abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hani akan sa, to sai ka samu cewa sharri ne gaba ɗayan sa da barna. Qala haddathana Hannad قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم، فإذا حدثتكم فخذوا عني، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. باب أبن يكي شواء من ظل صلى الله عليه وسلم: كبرني كبرني cikin duk abin da na bar ku ban ce muku komai ba, sannan kuma duk abin da na ba ku labari, to lallai ku ɗauki wannan wato abin daga wajena, shi ne fa khudu anni. Shi ya sa har a wasu hutubobin nasu yakan cewa khudu anni khudu anni, wa li ta'khudu anni li ta'khudu anni. Ya ce domin abin da ya halakar da magabatanku, ma'ana waɗanda suke al'ummomin da suka gabace ku, shine yawan tambayoyinsu. Sukan yi tambaya kuma su saba ma annabawansu akan abin da suka umarce su da yi. Kenan saba ma manzanni wato yana jawo halaka, yana jawo mutane su fada cikin halaka. Qala hadha hadithun hasanun sahih. Qala babu ma ja'a fi alimin madina, babu abin da yazo akan malamin madina, ko kuma malaman madina. In an dauke shi akan alim, suna ne na jinsi na malamai gaba daya. Idan kuma an dauke shi akan malami ne guda daya, to lallai ana nuni ne ga daya daga cikin mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bishara da cewa zai samu, ma'ana za a yi wani zamani da za a samu wani malami a madina da za a dinga zuwa neman ilimi a wajensa fiye da kowa. An gane ko? Qala haddathana al-Hasan ibn al-Sabbah al-Bazzar wa Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddathana Sufyan ibn Uyayna an ibn Jurayj an Abi Zubayr an Abi Salih an Abi Hurayrata riwayatan qala yushiku an yadriba an-nasu akbad al-ibn yatlubuna al-ilma fala yajiduna ahadan a'lama min alim al-Madina. Azalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai yana dabda wato a dinga hawa bayan raƙuma, ana tafiya mai nisa domin neman ilimi, sannan ba za a samu wani wanda yake yafi malamin nan na Madina sani ba. To kamar yanda bayani ya gabata a wancan satin na ɗan gabatarwa da aka yi akan wannan, mafi yawancin malamai sun fassara shi da cewa Imamu Malik ake nufi. to mun cikin malaman da suka yi rayuwa a Madina bayan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi mutumin da dalibai suka nufe shi da neman ilimi daga kowane sako ko yanki na duniya ba kamar Imam Malik shine zaka je ka samu tarin dalibai a kofar gidansa ko a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman ilimin sa kuma yana karantar da su to wasu sun yi nuni akan cewa Imam Malik ake nufi an gane ko wannan shine fatawar wasu magabata kamar irin su Sufyan ibn Uyayna kamar yanda kuma wasu magabata suka cewa daya daga cikin magabata yana cewa ulama'ud dunya arba a zamanin Malik kenan yake cewa malaman duniya gabaɗayan su malamai hudu ne Malikun fil Madina cewa Imam Malik dai a Madina yake ma'ana duk Madina lokacin babu malami kamar Imam Malik wa Sufyan bi Makka Sufyan ibn Uyayna kuma a Makka haka nan wallahi bi Masr da kuma Imam Layth a Masr wa Abdullah ibn Mubarak fi Khurasan da wannan waɗannan sune manya-manyan malamai da ake ganin duk duniya babu malamai kamar a wannan lokaci ana kana magana duk wani yanki in ka samu yanki guda ɗaya to wannan shine wanda ya fice a wannan lokaci to shi yasa suka fassara da cewa Imam Malik shine wato wannan malami da ake nufi kuma la shakka cewa Imam Malik koda ba shi ake nufi ba in kana kirga malamai a cikin wannan addini kana sa Imam Malik a ciki wanda suka yada sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma hatta malaman sa sun mishi shaida Imam Malik yana cewa ya fara fatawa shekarar 17 ya fara fatawa ma'ana a garin Madina shekarar 17 ya fara fatawa yanzu yan shekara 17 guda nawa ne da za su iya bada fatawa yace kuma wallahi bai fara fatawa ba sai da malami malami fitattu daga cikin Madina guda 40 suka mishi shaida ma'ana da cewa ya cancanci ya yi fatawa bai fara fatawa ba sai da manya manyan malamai na Madina guda 40 suka mishi shaida cewa ya cancanci ya yi fatawa to wannan yake nuna sanin sa yake nuna kuma ilimin sa an gane ko wannan kuma ba wai yana nuna cewa kuma yafi kowa sani a wannan lokacin ba tunda yana da malamai amma kuma Allah madaukakin sarki yake yakan zabi wanda yaso ya fifita shi ya daukaka shi yanzu kamar in ka kalli kasar nan akwai malamai da yawa amma sai kaga wasu sun yi fice a cikin su kaga wani Allah ya dauko shi ya fitar da shi akwai wanda kila ya fi shi sani amma Allah bai so ya bayyana shi ba dan haka wannan wani hikima ne daga Allah madaukakin sarki kuma zabi ne kyauta ce daga Allah madaukakin sarki shi yasa wasu suka fassara shi da cewa shine Imam Malik Imam Daril Hijra an gane ko shine shugaban malamai a Madina gaba daya har ma aka samu wani zance da ya shahara cewa ba a fatawa matukar Imam Malik na Madina ana indai Imam Malik na Madina ba wani mai fatawa la yufta wa malikun fil Madina ba wata fatawa indai Imam Malik na Madina kuma abinda ya kara ma'ana wannan matsayi nasa shine kusancin sa da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam domin Imam Malik yana rawaito hadisi daga Nafi malamin sa Nafi kuma yana rawaito shi daga Abdullahi dan Umar daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye kaga tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan tsani guda biyu ne kawai kaga wannan yana nuna kusancin shi da wannan zamanin shi yasa ya samu ilimi a irin wannan lokaci kuma ilimi wanda yake tsaftatacce lokacin ilimi bai gurbata ba qala hadha hadithun hasan wa huwa hadithu ibn Uyayna wa qad ruwiya an ibn Uyayna annahu qala fi hadha su'ila man alimul madina an tambayi Sufyan ibn Uyayna ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na wannan lokacin wai wa ake nufi da alimul madina malamin nan na Madina faƙada innahu Malik ibn Anas shine Imam Malik dan Anas waƙada Ishaq ibn Musa kuma yace sami'tu ibn Uyayna yaqulu huwa al-Umari az-Zahid akwai wani malami a nan garin Madina duk da yake bai shahara da karantar da ilimi ba, amma wajen ibada da tsantseni da kamewa ya shahara a malaman wannan zamanin. Jikan Umar dan Khattab ne ana kiran shi Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Umar ibn Abdullah ibn Umar, cewa wasu suka ce shi ne. Wa sami'tu Yahya ibn Musa yaqulu qala Abdul Razzaq. Abdul Razzaq babban malami ne a kasar Yaman yake, malamin Imam Ahmad ne, shine sahibul musannaf, ana cewa musannafu Abdul Razzaq, da babban littafi na hadisai maganganun sahabbai, da shi da musannaf na Ibn Abi Shayba. Abdul Razzaq ibn Hammam al-Yamani as-San'ani babban malami ne, malamin Imam Ahmad ne, wanda zaji ma karantar da Imam Ahmad ka san ba karam malami bane. To an tambaye Abdul Razzaq yake cewa shi yana ganin alimul Madina huwa Malik ibn Anas, shi ma yana ganin Imam Malik shine wannan malamin da ake nufi. Wal Umari huwa Abdul Aziz ibn Abdullah min waladi Umar ibn al-Khattab, tunda yana magana kan kitabul ilmi ne shi yasa ya kawo wannan hadisi. Na za a je a nemi ilimi a wajen Imam Malik rahmatullahi alayhi. Qala babu ma jaa fi fadli al-fiqh 'ala al-ibada, babun abin da ya zo na fifikon fahimta da sani na addini a kan ibada. Yanzu irin yawancin fitintunin nan da muke shiga na irin waɗannan abubuwa na jahilci, yawan ibada ne irin jayi ilimi shi yake kawo wannan. Ma'ana idan ibada ta yi yawa ba ilimi, sai kaga an aikata aiki na jahilci. Amma ilimi bai tafiya da mummunan aiki na ibada, haka akwai ilimi akwai ibada. In mutum zai hada guda biyun da ilimi da ibada, wannan nurun ala nur, abu ne mai kyau. Gashi da ilimi ga kuma bautan Allah. To sannan sai mataki na biyu ya zama ilimin ne, ma'ana ilimi yana da fifiko akan mutumin da yake shi abid ne, mai bauta ne kawai ba ilimi. Akwai mutane da yawa masu bauta ba ilimi, aikin su kawai su bauta ma Allah, amma min duni ilmin, ba tare da ilimi ba. Kuma kowa ya san matsayin ilimi a addinin musulunci, hatta ilimi wanda yake ba na addini ba na zamani, in mutum ya yi shi ana cewa wani mai ilimi ne, kuma yana ɗaukakar shi akan wanda bai yi shi ba. To ina ga ilimin sanin Allah, ilimin sanin shari'ar Allah, huwa afdalul ulum, shine ilimin da yafi kowa. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi yabo ga ilimi a ayoyi da yawa, wani lokacin yabo na kai tsaye, wani lokacin kuma yabo wanda yake na nuni. Malamai suna cewa Allah madaukakin sarki bai umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ne ya nemi Allah madaukakin sarki ya kare shi da komai ba, in ba ilimi ba. Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilman, ya ce ka ce Allah ka kare ni da ilimi. Ba abinda Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu kare shi in ba ilimi ba, wannan yana nuna darajar ilimi. Haka nan kuma annabi Adam alaihi salam tun a farkon halitta Allah ya fifita shi ne akan mala'iku, ba dan Allah ya halice shi da hannunsa ba, ba dan Allah madaukakin sarki ya halice shi daga ƙasa ba, ba dan shi ne farkon jinsi na dan Adam da ya halitta ba, Allah ya fifita shi ne akan su saboda ilimi. Ilimin da Allah ya bashi shine ya samu fifiko akan mala'iku. Wa yatala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nutabbi'u bi 'abdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sai Allah ya ce wa 'allama adama al asma'a kullaha, Allah ya sanar da annabi Adam abinda ba wani mala'ika da ya sani. Duk sunan wani abu Allah ya sanar da annabi Adam. Kuma aradahum ala almalaika, sannan sai Allah ya bujiro da waɗannan abubuwan gaba ɗayan su gaban mala'iku. Fa qala yace an bi uni bi asma'i haula, ku gaya mun sunan wannan abubuwa. In dai har abin da kuke faɗa haka ne, kun fi cancanta a ajiye ku a doron ƙasa. Kano suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. In ka duba tun daga farkon kissar, kalma ta ilimi take nanatuwa a ciki, da a nuna matsayinsa. Sai Allah ya ce to ya Adamu an bi'ihum bi asma'ihim, da kai Adam ka ba su labari ka gaya musu. Falamma an ba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun, sai Allah ya umarce su su mishi sujjada ta girmamawa saboda me saboda ilimi in ba wannan ilimin ba Allah madaukakin sarki ba zai daukaka annabi Adam a kansu ba domin su suna ganin sun yi ibada da tafi tashi an halice shi a idan ta haka Allah ya daukaka su suke ganin fiye da shi amma da ilimi sai Allah ya daukaka annabi Adam akan mala'iku haka nan ba wani abu da Allah ya gwamutsa ma'ana shaidarsa da shaidar wasu bayi in ba shaidar malamai ba Allah yace shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilm Allah ya shaida cewa ba abun bautawa da gaskiya sai shi haka nan mala'iku sun shaida da abin da Allah ya shaida wa ulul ilmi da kuma ma'abota ilimi haka nan Allah yana daukaka darajar masu ilimi fiye da kowa Allah yake yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma daraja Allah yana daukaka darajar mu'minai a cikin bayinsa amma wanda Allah ya ba su ilimi darajar su yafi daukaka fiye da kowa saboda haka darajar ilimi babba ne ya ishi ilimi daraja a ce shine gadan annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al ulama warasatul anbiya وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر ونصيب وافر cewa malamai sune magada annaba kuma annaba nan ba dinare suka bari ko azurfa ba abinda suka gadar mada al'ummomin su shine ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to duk wanda ya riko da shi ko yayi riko da rabo wanda yake mafi girma me yasa ya zama mafi girma dan duk wanda yake masani ya fi sanin Allah fiye da kowa Allah yace innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun wanda suke da sani suna daidai da wanda ba su sani ba ba sa zama daidai to amma yanzu ma aunin ya canja an gane ko saboda haka ilimi daraja ne fifi ko ne da Allah yake ba wanda ya so duk da yake Allah yana daukaka wasu da ilimin ya kaskantar da wasu da shi wanda yayi ilimi na tsoron Allah Allah yana daukaka shi da shi wanda yayi ilimi ba na tsoron Allah ba Allah yana kaskantar da shi komai daukakar sa saboda haka Allah yana daukaka mutane da ilimin nan ya kaskantar da mutane kuma da shi to shi yasa yazo falalar fiqhu nan ya ce fiqhu ma'ana in an ce fiqhu ba ana nufin kawai ilimin fiqhu ba ma'ana al-fiqhu fi din mutum ya fahimci shari'ar Allah gane ko wanda yake da masaniya akan shari'ar Allah yafi wanda bai da shi yafi mutumin da yake zaune kullun kawai na fulfuli yake baya neman ilimi an tambayi Imam Shafi'i wata rana rahimahullah cewa wanne ne yafi soyuwa a wajenka mutum ya bude littafi yayi bitan ilimi ko ya shagaltu da yin nafulfuli yace ya bude littafi ya nemi ilimi shi yafi soyuwa a gare ni fiye da nafula saboda me saboda in ya nemi ilimin nan amfanin gare shi ne da al'umma gaba ɗaya in yayi nafuda fa tashi ce shi kadai ba za ta shafi kowa ba amma ilimi kuma zai haskaka mutane Imam Shafi'i yace afdalu ilayhi abinda yafi soyuwa a gare shi ya'ani mutala'atul ilm bincike na cikin ilimi kuma duk al'ummar da aka ce suna cikin jahilci ai sun halaka ko yanzu da me ake ganin cewa mutanen arewa sun kaskanta da jahilci ko in ba haka ba yanzu yawan al'umman mutanen arewa bai isa ce sun juya kasar nan gaba ɗaya ba in dai yawa ake duba to amma an duba yawan masu ilimi a cikin su ba ilimi na zamani muke ba ba mu ilimin shari'a ba yanzu kuma yanzu idan muka duba halin da al'umma suke ciki da irin ayyuka na jahilci da ake da barna me ya kawo shi rashin ilimi in akwai ilimi ba za a yi wannan ba saboda haka jahilci ne yake kawowa mutum ba zai dauka abu addini ne alhalin ba addini bane saboda me saboda jahilci mutum ya dauka aikin ibada ne mutum zai dauka aikin ibada ne ya fito ya ta tsalle tsalle akan titi ibada ne akwai lada a kai amma ilimi kuma ba haka yake nuna ba ko duk wannan abin da kake gani ana yi rashin ilimi ne ya kawo shi in akwai ilimi ba din mai ilimi ba zai wannan aikin ba ko mai ilimi zai mai ilimi ba zai ba ko mutane ka tambaya wanda suke wannan abu na ya ce ba masu ilimi ba ne haka kaga bambancin ilimi da kuma ibada kenan in gane ko saboda haka wani daraja ne shi ilimi duk da yake hadisin da ya kawo a farko hadisi ne maudu'i in gane ko hadisi ne wanda yake maudu'i ala حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جراء عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيه أشد على الشيطان من ألف عابد شيء ومثني قدات شيء في تنني أكن شيطان في يد ما في إبادة دبود معنى شيطان لذلك حديث موضوعي an danganta shi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda ma'anar zancen yake nufi shine cewa shedan ya fi tsoron mai ilimi guda ɗaya fiye da katara masu bauta su dubu ɗaya wannan duk yana ganin su yayi ne kawai mai ilimi kafin ka shigo masa ka kawo masa wani rudani sai ka shirya a wanda yake dan ibada ne fa kana iya zuwa ka ce mishi wallahi in kai yawo ma tsirara wannan akwai lada a ciki kuma zai dauka ko ba haka bane wanda da yake magana ne kawai ba wai abun nan ba a hadisin farko maudu'i shi yasa imamu tirmidhi yace hadha hadithun gharib wala na'rifu illa min hadha ar-rajul min hadith al-walid ibn muslim qala hadathana mahmud ibn hidash al-baghdadi qala hadathana muhammad ibn yazid al-wasiti qala hadathana asim ibn raja ibn haywa an qais ibn kathir qala qadima rajulun min al-madinati ala abi ad-darda wa huwa bi dimashq فقال ما أقدمك يا أخي فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما جئت لحاجة قال لا قال أما قدمت لتجارة قال لا قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثه الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر وانا حديثي نيني جرما كما من إنغانشي شيني واتو وانا متن تندق مدينة تاسو يتفي دمشق وانا متن يتاش دق مدينة يتفي سيليا دمشق إتاشي كافي ترجن سيليا ينزو دمسكوس وانا قليد أكا ربور قزاجي كنا تو تندق مدينة يتاش يتفي دمشق انغاني كو كما يزا أشي متن يتاش تندق نان ya tafi kila Sudan ko ko tun daga nan ya tashi ya tafi kaman Chad ko Jamaica ko Yemen ta Niger musamman mutu ya tashi ya tafi da yaje mutumin nan sai ya samu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Abu Darda sai Abu Darda yana Dimashq mutumin yace ni fa nazo wajenka ne saboda in ji hadithi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu akwai abin da yake wannan daukaka hadithi dai ne yake so ya je a wajen sahabi ma'ana ya tattaki tun daga Madina har zuwa wani waje yanzu wani zai tashi tun daga nan har zuwa Sin zuwa China zuwa ina ne zuwa Europe ya gama yawon duniyan shi yana neman duniya hawa zai je neman ilimi ba masallaci a kusa da gidan shi a karatu ba zai iya shiga ba haka wannan ya tashi musamman tun daga wani gari Madina ya tafi wani waje ya samu wani sahabi ya ce wallahi na zo ne na ji kana ba da hadisi wani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma ina so a ce ni ma ina cikin wanda na ji hadisin na ji daga wanda ya ji daga annabi ni ma in isar da shi Abu Darda sahabi ne sai ya ce mishi ba wata buƙatar da ta kawo ka garin nan sai mutumin ya ce wallahi babu wata buƙata ya ce a'a ko dai wani kasuwanci ne ya zo da kai sai ka rabe ka zo ka dan abun nan ya ce babu ya ce ba ka zo ba sai dan neman wannan hadisin ya ce wallahi ban zo ba sai dan neman shi to shi ne Abu Darda yake masa albishir ma'ana ana maganar falalar masani ko mai neman sani shine yake cewa ai ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa ya ce man salaka tariqan duk wanda ya tafi wata hanya ya dauki hanya ya bitaghi fihi ilman yana neman wani ilimi wannan ilimin tawa'un na fiqhu ne ko na hadisi ne ko na tafsiri ne ko na ma'ana gyaran zuciya ne ngane ko ana magana ilimin maka ana magana ilimin da zai fara shiga wannan hadisin shine ilimin shari'a ngane ko to duk wanda ya tafi domin Allah ya dau hanya dan neman sani na addini to lallai salaka Allahu bihi tariqan ila aljanna lallai sai Allah ya daura shi akan hanyar shiga aljanna wa innal mala'ika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma mala'iku saboda girman abin da mai neman ilimi yake a ciki yace la tabu ajnihataha lallai suna daura fukafukan su suna shimfida shi li talibin riban li talibin ilmi saboda sun yadda da abin da mai neman ilimi yake yanzu misali duk wanda ya fito daga gidansa in dai ya fito dan neman ilimi ne dan ya sani ya taki daga gidansa ko a ina yake ya tako ya zo nan wajen neman ilimin nan to ya kudirce a zuciyar shi cewa akan fukafukan mala'iku yake tafiya akwai abin da ya fi wannan daukaka ba fa bauta ba yana neman ilimi ne domin shi kai shi neman ilimin ibada ne yana taka fukafukan mala'iku yana tafiya wa innal alima kuma ga wani falala na malami yace duk wanda yake masani la yastaghfiru lahu man fi samawati duk wanda suke cikin sammai ma'ana mala'ikun Allah da ba wanda ya san su sai Allah da halittun Allah da suke cikin sammai gaba daya haka nan wa man fil ardi da duk halittun Allah da suke doran kasa hatta al-itanu fil ba'i har dai kifaye ba wanda ya san iyaka yawan kifayen da suke cikin ruwa har su da suke cikin ruwa gaba dayan su suna neman gafara ga wanda yake masani suna neman Allah ka gafarta ma wani mu ba masu neman ilimi ne an gara a dinga magana ku ce malin ne ke mu masu neman ilimi ne yanzu nanu nasluku tariqan ila aljanna malamai suna can sama sai manyan manyan malamai suna da saboda haka irin wannan wato waɗannan bayi da halittu suna neman Allah ya gafarta musu to ka ga mun irin daukakar da zai samu mala'iku suna mishi addu'a duk wanda yake doron kasa yana mishi addu'a kuma abin haka ne za ka ga shikenan an ga malami akramakallah me ma'ana akramakallah Allah ya girmama ka ba addu'a bace addu'a ce ngane ko Allah shi gafarta ai Allah ya ma gafara alaysa du'a kaga wani yana tabbatar da abin da yake cikin fa hadisin ne ba in dai malami ne wanda yake mai tsoron Allah sai ya samu wannan tun a duniya ake mishi wannan wato albishir yace wa fadlul alimi ala al-abi bambanci falala tsakanin malami wanda yake malami ne masani da kuma wanda yake mai ibada ne mai bauta yana da kyau a bambance tsakanin malami da mai ibada akwai mutumin da shi ya lazamci ibada ne a'a shine azumi shine yawan nafilfili shine shagaltuwa da ayyuka na ibada ma'ana babu wani mai amfanuwa da shi shi yana amfanar da kanshi ne kawai ma'ana yana kusantar da dan yawan azumin da zai wa za a ba lada shi za a ba yawan sallar da zai yi fa da shine zai zama ya kusanta da Allah ko wani ne shi kadai kanshi yake to wannan shine al'abid shi aikin shi kawai ya bauta ma Allah maganar ka zo ka ce wannan a'a wannan hukunci kaza ne wannan ilimin tafsiri ne wannan a'a wannan shi ba ruwan shi dai ya sai yana bautan Allah to falalan malami akan me bauta irin wannan kaga dai wanda yake me bauta ana ganin kaman shi ne mafi daukaka ce to falalan malami akan me bauta kaman yanda fifikon wata yake akan sauran saurare inda kaman shekaran jiya daga alhamis ko daga laraba zuwa alhamis zuwa juma'a in ka kalli sama kaga wata ya haske sosai kana ganin taurari kana ganin wasu masu dan haske amma kadan kadan to wannan shine ya bambancin su yake da taurari to wannan shine kwatankwacin misalin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar za su hadu wanne ne yafi hasken shi yana kashe hasken su to haka malami yake da mai bauta haka malami yake ya sa Allah ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun haka ba sa taba haduwa sai manzala sallallahu alaihi wasallam yace innal ulamaa ya ishi malamai fifiko cewa lallai su malamai warasatul anbiya su fa gadan annabawa suka yi innal anbiya su annabawa lam yuwarithu dinaran ba su gadar da wani abu dinari ba wala dirhaman ko wani azurfa ba innama warasul ilma yanzu kazo kana magana annabi Musa sai ya ce kaza za ce ga abinda annabi Musa ya bari ba ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga hadisansa su ya bar mana ba za ce ga abinda ya bari ba na arziki a yana da wata gona in an je Madina zai a dinga kai mana ce ga gona annabi wa ma taraka shay wa taraka ilman abinda ya bar ma al'umma shine ilimi ana diban mutane ta yawo da su a Madina a karban kudin za ka yi su gona annabi da dabino wa kadir hada wasu ne masu dancin kudi suke haka sai za ka yi su gona annabi la huwa ma taraku shay'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Abubakar Fatima ta zo tana neman gadanta yace ba ku da gadan komai duk abin da annabawa suka bari in ma dukiya ne menene sadaka ma taraknahu sadaka shi yasa ba a zo an raba dakunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa ba ba ce a Aisha ganata Hafsa ganata wannan gana shi wannan ga babu saboda ba abin da suke bari a gada sai ilimi saboda annabawa sun bar gadan ilimi kuma zuwa yake suke karantarwa bayan annaba humul ulama in ana maganar ulama kake cewa idan ki da wani la ka duba malamai cikin sahabbai su ne farko asalin malamai cikin sahabbai irin su Mu'adh ibn Jabal su Abdullah ibn Mas'ud Umar Abubakar Uthman Ali wannan su ne malaman farko a al'umma sannan sai ka sauko kan tabi'ai irin su Sa'id ibn al-Musayyab irin su Mujahid da sauransu wannan su ne malaman na al'umma sannan sai ka zo atba'u tabi'in wanda suke bin su sai ka zo atba'u atba'i tabi'in ka shigo irin su Malik su Abu Hanifa su Imam Ahmad su Imam Shafi'i su Zuhri ngane ko da irin da sunan da yawa manya-manyan malamai sannan ka dinga saukowa haka zo kan su Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi haka za ka yi ta saukowa har dai malaman musulunci su yi ta shiga su yi ta shiga su yi ta shiga kar mu je zuwa na wannan zamani ga ai su ne farko da an riga shi akwai mutane da yawa da suka riga shi akwai manyan malamai a gaban ta wanda ma sai dai ya kalle su ilimin shi bai taka nasu ba ko kada saboda haka su waɗannan kaga su suka gada shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faman akhadha bihi akhadha bi haddin wafid su wanda yayi ruko da shi ko wanda yayi ruko da rabo ka so mafi girma to yanzu ka kwatanta a zamanin misali Imam Tirmidhi da mutumin da aka bar mishi gadan dukiya yana zamani daidai da Tirmidhi da shi Tirmidhi da ya gaji hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina mutane yanzu da aka bar musu dukiya yan zamani shi kuma ina yake gashi na karanta abin da ya gada ya bari to wane ne ya fa ciki kaga ya dauki rabo mai girma kuma duk lokacin da aka karanta maganganun sa sai an masa addu'a cewa Allah ya masa rahama wanda suka tattara wannan abin a karanta tun suna nan a bayan su har lokacin da Allah ya so yanzu ba nan kadai ake karanta wannan hadisan da Tirmidhi ya rubuta ba kuma shi ya rubuta ya kiyaye hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali ba kuma shi kadai bane suna nan da yawa wanda ya fara rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai farko wanda ya fara rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amr ibn al-As daga cikin sahabbai wa yaktu duk abin da ya ji ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaktu kinan tun daga zamanin sahabbai aka fara wannan rubutun sai wani ya zo ya ce ai rubutu ma bid'a ne wai a rubuta ma ilimi haka dan ba a rubuta zamanin annabi to Abdullah dan Amr dan As wa yaktu yana rubutawa kuma ba a ce kai ya rubuta ba sannan masu haddacewa na yi masu rubutawa na yi masu kwafa suna yi to lallai ilimi darajar shi tana da daukaka wasu daga cikin masu yi ma addini izgilanci kamar yadda ya zo cikin sharhi bayanan yana cikin sharhi wani mutum ya zo wajen wasu malaman hadisi kuma ya inganta sai yake musu izgili yake dariya yake cewa yanzu wannan yana taka fuka-fukan mala'iku sai ya dauko wata sanda shi to bari ya taka da sanda yake cewa ƙarya ne hadisi yana fara takawa sai ya kife sai kafar ta shanye wannan ya faru saboda ya karya ta hadisi an gane ko saboda ya karya ta sai ya kife sai kafar ta shaji wannan yana nan a cikin sharbi shi wannan ya kawo mai abin nan mai tuffatul ahwal kuma ruwaya ce mai inganci kaga kan mutun ya karya ta an gane ko قال ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم ابن رجاء ابن حيوى وليس هو عندي بمثل هذا قال حدثنا محمود ابن خداج بهذا الإسناد وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم ابن رجاء ابن حيوى عن داود ابن جميل عن كثير ابن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث محمود ابن خداج ورأى محمد ابن إسماعيل هذا أصح قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأهوس عن سعيد بن مسروق عن ابن أشوع عن يزيد بن سلمة الجعفي قال قال يزيد بن سلمة يا رسول الله إني قد سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره وأنا بجي أقول لك من ذلك صلى الله عليه وسلم والله يا من ذلك صلى الله عليه وسلم مين أجيز أنت تكاد بوجهك ديوة إن صورا كر ثم أنجي صورا كو أبن نجد غفركو wanda naji daga baya ya mantar da ni abinda naji daga farko yace fa hadithni bi kalimatin takunu jima'a da haka ka gaya mun wata kalma da zata zama ta tattare mun ma'ana duk abinda kake gaya mun sai yace masa ittaqillaha fi ma ta'lam ka ji tsoron Allah a cikin abinda ka sani iyaka abinda ka sani ka zama mai tsoron Allah a kai shi yasa ake ilimi na tsoron Allah shine al-ilmun nafi' manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ilmi mai amfani ala hada hadithun laysa isnaduhu bi muttasil wa huwa indi mursal wa lam yudrik indi ibnu ashwa yazid ibn salama wa ibnu ashwa ismuhu sa'id ibn ashwa imam at-tirmidhi yana ganin akwai katsewa a cikin sanadin hadithin ala hadathana abu quraib qala hadathana khalaf ibn ayyub al-amil an aw an ibn sirin an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن صمت ولا فقه في الدين وانا حديث نا ابو هريره رضي الله عنه يجي من قال صلى الله عليه وسلم يجي اكوي وسو صفوفي غدا بيو وندا ان دي متن منافقي ني با سا تبتتروا ا cikin sa menene wannan sufofin shine حسن صمت in an ce حسن صمت ma'ana kyawawan dabi'u da cikan hali ko da ka same shi yana da cikan hali da dabi'u to ba ka same shi yana da fikiwa a addini ba ma'ana bai da fahimta a addini ai Allah ya ba mu labarin wa minhum man yastami'u ilay hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa ibnu kathir yana cewa rahimahullah wannan yana nuna balidancin munafikai mana ba sa ganewa ba sa taba gane abin da ake faɗa saboda toshewan kwakwalwarsu dan za su zauna su ji zance a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an fito zai dinga tambewa wai me aka faɗa ne so ba su gane abin da aka faɗa ba bulada la yafqahun shi yasa da yawa ayoyin alqur'ani Allah yana cewa la yafqahun ba sa taba ganewa indai mutum munafiki ne la yafqa shay bai fahimta an kuma ka samu mai fahimta ne sai ka samu ba shi da kyawawan dabi'u bai da husnul samti ngane ko eh akwai wadanda suke gane wannan kamar yadda wasu malamai suka bada fassarar wannan ayar cewa suna ji din su gane amma da gangane wai suna izgili ne dan sai wai ne aka faɗa ni ma ba sai ya haka ne dai izgilaci to kaga kenan babu husnul samti babu kyawawan halaye da dabi'u ko waɗannan guda biyun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sa tattaruwa a cikin munafiki ma'ana ba sa samun cikan halayya sannan kuma fiqhu a cikin addini ka samu suna da cikan fahimta addini babu ala hada hadithun ghalib wala na'rifu hadha alhaditha min hadith awf illa min hadith hadha ash-shaykh khalaf ibn ayyub al-amili wa lam ara ahadan yarwi anhu ghayra abi quraib muhammad ibn al-ala wala adri kayfa huwa قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة ابن رجاء قال حدثنا الوليد ابن جميل قال حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. أن أنبتام من ذال صلى الله عليه وسلم شوى أفيوان مالميني مثني من أيكي دا إلمنسا dan duk tana ilimin mutum bai da aiki bai shiga wannan hadisan da ake magana. Akwai wanda ba sa tsoron Allah ilimin su. Yace to an ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiwanan masani ne kuma mai ilimi mai aiki, sannan kuma wani mai bauta ne mai yawan ibada ne, sanin shi bai kai na wancan ba kenan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ai fifikon masani akan mai ibada kaman yanda fifiko na yake ne akan makasantan ku wanda suka fi karanci. Wa zai hada manzala sallallahu alaihi wasallam da kanshi? Ya matsayi manzala sallallahu alaihi wasallam da ɗaya daga cikin al'umman nan? Ana hada yace to haka bambancin malami yake da mai ibada, amma yanzu masu ibada su ne malamai ba? Masu ibada yanzu su ne malamai. Mutum ya zai zo ya dukufa a masallaci ba karatu ba izziya ba risala ba alani ba komai, in an dan dade shi kenan liman ba nan sai a ce yi sallah, ko yake samu la yusinu sallah bai kyautata sallah wani shi kenan, saboda dadewan shi da zaman shi a masallaci zai daina alwala, sai kama sa dutse a juyo yana buga taimama da shi abid huwa huwa la ta'allam, bai san me yasa ake taimama ba. Kuma da kun zo da damuwoyin ku, kun zo kun same shi kuna da wata matsala ta addini, sai ku ganshi sifir shi ibada ne. To akwai wanda daga cikin mutane a Madina, Imam Malik yana tarawaito hadisansa, Imam Malik yana tarawaitowa yana tarawaitowa, sai daga baya Imam Malik ya gane hadisan mutumin gaba ɗaya gurɓatattu ne. Aka tambaye shi, kai Malik duk da kiyayewanka da tsananinka kake, yace wallahi mutumin ya ruɗe ni ne da yawan ibada shi, ni kullum ina ganin shi a matsayin dauka kuma cikin malamai yake. Ala garani bi kasrati ibadati, yanzu akwai mutumin da aka ganka ga yayi rawani masha Allah, ya sha rawani ya ruku babban carbi ya sa babban riga, yana wallahi ka dauka malami ne, kana zuwa da kaka wata matsala sai ka ga babu, in yama wani aikin sai kai mamaki aka yi wannan aiki. Kazira da akwai da yawa masu sa rigan malaman aiki, to haula'i ubbad masu bauta ne. Akwai su ko ubbad haula masu bauta ne, to ana samun irin waɗannan. Shi yasa ban za mu yi tambaya bayan darasi, shi yasa mutumin nan da aka ce ya zo a wani hadisi ya tambayi wani malami ya ce menene hukuncin mutumin da ya kashe rai 99 ko? Sai malami ya ce mishi mene, ya ce ai ba abba yanda za ka yi Allah ya yaje ma kai wannan aikin shi kenan, ai kai ba kai ba rahamar Allah. Sai ya ce to tunda haka ne bari na karasa da kai kawai na zama ɗari. Faƙatalau ya kashe shi, yana tafiya yana tafiya je ya samu wani mutum malami kuma ya sake tambayan shi ya ji ko fatawar shi za ta sha bamban da wancan, yana tambayan shi sai ya ce mishi akwai wanda yake hana Allah da rahama ga bawansa, ka kashe rai 100 ai in ka je ka tuba Allah zai yafe ma, amma da sharadin abu daya. Abinda na fahimta ka fito cikin wasu mutane ne mabarnata, da haka in har kana so ka gyara tubar ka tayi kyau, ka tashi ka bar wannan mutanen da kake yi wannan society din, ka koma can cikin mutanen kirki, to shine sai ka gyara. Yana hanya zero. Aka ce mutumin da ya tambaya na farko abid ne, shi mai bauta ne mai ibada, aka shi a ibadar sai na ganin bai kamata saba ma Allah ba. Shi kuma na biyun malami ne, shi yasa ya bashi fatawa irin ta malamai. Kuma ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu mutane suka yi sanadiyar mutuwan wani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi su suka kashe shi. An fita yaki ne, mutumin ya samu raunuka da yawa a jikinsa, sai ya samu wasu daga cikin mutanen, sai ya ce musu shi fa raunin shi ya yi yawa a jiki, gashi lokacin sallah ya yi yana so ya yi alwala, amma kuma yana ganin ɗan ruwa ya taɓa raunin nan nashi zai caɗe. Shin ba zai iya yin taimama ba, suka ce ina ai ko za ka mutu sai dai kai alolan. Yana yin alola ko ya mutu, ciwon ya caɗe. Aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce sun yi fatawa ba ile atalu su suka kashe shi tir da su. Yanzu da yawa shikenan, kana shiga tasha sai ka samu masu fatawa da yawa, da ka je tasha za ka samu masu fatawa da yawa, ko kuma daga wata matsala ta addini ta zo sai ka ji wani ya tashi yana ma bayani da fashin baki. Wa laysa min al-ulama, ka samu ba malami ba ne, laysa min al-ulama. Wani zai zo ya ce ma kana magana, ce ai maulidi sunna ne, abin san annabi, a dafa abinci saboda annabi, a yi kyauta, a yi ciyarwa, a yi bege saboda, wannan sunna ne. Ai ba wajibi ba ne, tunda ku ba za ku yi ba, ba wajibi, dama sunna ne. Ko ya kulla ka hara, nasiya ya baka fatawa. Ko ya ce ai dama na fula ne, ai dan an yi ittifaƙin cewa ba wajibi ba ne, kowa yi ittifaƙin cewa ba wajibi ba ne. To shi ya ce ai sunna ne, tunda ba wajibi ba ne, sai baka fatawa. Wai meye a ciki? Ina ce a ci abinci ne saboda murna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to na fula ne, wanda ya samu ladan ciyarwa. Ka ciyar saboda murna da aiwan annabi, kana da lada. Abin ne yake bada wannan fatawa, laysa min al-ulama hada. Ko da ya shiga gidan radio ya ce min al-ulama, laysa min al-ulama hada, hada min al-ubbad. Ko min al-muta'alimin. Al-muta'alim, meye muta'alim? Wanda yake nuna cewa shi malami. Min al-muta'alimin, laysa min al-ulama, min al-muta'alimin. Nas'alu Allah al-afiya. Amma ana batar da mutane, abu an san barna ne tsoron zama ba ya ce mutane. Haka mutum yana mamaki irin wannan abubuwa. Ko mutum ya zo ya kalli malami ya ce mishi jahilin banza, min al-ulama ya kulla mu jahil, ce mishi jahili. Saboda haka shi yasa Allah ya fifita cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaman yanda yake da fifiko akan al'ummarsa, haka malami yake da fifiko akan mai bauta. Sannan sai ya sake cewa kuma ai lalle Allah madaukakin sarki da kansa da mala'ikunsa da ma waɗanda suke cikin sammai gaba daya da ƙasai, kai har tururuwa da suke cikin shurinta, wato har kifaye, suna yin addu’a ga mai karantar da mutane alkhairi, alladhi yu'allimu an-nasa alkhair. Yanzu wanda suka ce mutanen nan su fito su yi rawa su yi soke-soke da shaye-shaye da waye, hal hadha khair, wannan karantar da mutane alkhairi ne? Wallahi hadha laysa min alkhair. Mata ba inda addinin musulunci ya ce mace ta fito daga gidanta, daga gidan aurenta, ta cire hijabinta, ta fito tana yawo da gashinta a buɗe da kanta a buɗe, wa yakunu hadha min addin. Wallahi wannan ba addini ba ne, wa hadha laysa min sunnati rasulillah, wannan ba cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa hadha laysa min hubbi rasulillah, bai cikin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbuhu wa na'fi, muna son shi kuma muna saba mishi, hadha laysa hubb, wannan ba soyayya ba ne. Duk wanda ka tambaye shi ya halatta mace ta fito, ce ai saboda annabi. To zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai mata ko babu suna fitowa su yi wannan? Haya fa abu wani hannu na fa. Saboda haka abin akwai barna da yawa a ciki, akwai barna da yawa a ciki. Haka la yusalluna, suna yin addu’a ga mai karantar da mutane alkhairi ba sharri ba. Duk wanda ya karantar da mutane irin wannan abin laysa khair, yanzu kowa ya gane ma idansa. Sai a ɗauko aron wata al'ada sai a raba ta a musulunci, kowa ya san cewa ta kuta ha wata al'ada ce, akan al'ada ce aka tsinto ta daga cikin addinin gargajiya na Hausawa. Gargajiyanci ne na Hausawa, aka ɗebo aka aro aka zo aka mata kwaskwarima aka raba ta da addini. Amma ba wani abu wai a cikin addinin musulunci irin wannan. Inda akwai laukana khairan la sabaqana ilayhi sahaba wattabi'una wa man ba'dahu, inda alkhairi ne wallahi ba inda sahabbai za su bar shi. Sai ba mu taba jin wani sahabi ya ce ana wani taron takuta. ko Imam Malik kaje ka debo tun daga muwatta da duk fatawoyin Imam Malik mafi kaje ka debo duk fatawoyin Imam Shafi sai dai an ce wadannan kuma ba a imma bane ka dauko Bukhari ka mishi saukan garata allo tun daga farko aka jewa ka samu a ciki ba to aina aka samu indan na an ga ana yi al'ada ne na wasu mutane aka dauko aka raba shi da addinin musulmi shi yasa zaka ga abubuwan da suke biyo bayan shi ba su da kyau ba su da dadi sun munana a dinga zubar da jini ana soke-soke ana fadan munanan maganganu ana abubuwa wanda ba irin na karantar musulunci wannan abin ya munana sosai kuma duk abin da yake haifar da wannan kamar yadda muke karanta wannan babin jahilci ballu wa adallu sun batar su ma sun bata in ba jahilci ba ba abin da yake haifar da irin waɗannan abubuwa haka tsananin jahilci ne da rashin sanin ma wai meye addini ma menene tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suna gani yanzu da yi muke karanta ji sannan mu ne jahilai kana karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana jin ga abin da shari'a ta ce wancan abubuwan duk ba ko daya a cikin nan babu ba anan ba duk inda ka je ka duba a cikin taska ta musulunci babu to ina aka samu shi kala yaqulu samitu al-Fudayl ibn Iyad yaqul Fudayl ibn Iyad daya daga cikin manyan magabata ne yace naji yana cewa alimun malami wanda yake amin amma mai aiki da ilimin sa muallimun kuma mai karantar da mutane da haka sai ya hada abubuwa guda uku a wajen Fudayl huwa alim indahu ilm wa ya'malu bi ilmihi wa yu'allimu ghayrahu yace to in ya zama haka yud'a kabiran fi malakuti samawat za a dinga kiran shi mutum ne mai matsayi a cikin mulkin Allah a sammai da kasai za a dinga kiran shi wani mai matsayi ne kamar yanda za a ma Mu'adh ibn Jabal ranar tashi alkiyama Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ya musulunta ya rasu yana dan shekara 27 a mafilin jahin zance amma ranar tashin alkiyama zai zo shine yake gaba da malaman al'umma nan gaba ɗayan su suna bayan shekara 27 rasu amma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'lamukum bil halali wal harami Mu'adh wanda yafi ku sanin hukunce-hukunce na halal da haram shine Mu'adh yanzu ya shekara 27 nawa ne suke da sani za ka iya tara yan shekara 27 zu 27 da kirga samu wanda zai ma fatiya mai kyau wa Mu'adh umru 27 a shekara 27 amma zai zo shi yake jagorancin malamai na al'umma kamar yadda an zo ana biki irin na bikin ƙasa zaka ga an tara sojoji suna mashi ba ko na a can gaban su ba to haka Mu'adh zai zo malamai suna bin shi a baya na al'umma nan fa gaba daya ka duba malaman al'umma nan su nawa ne har su Imam Malik ina da ake magana suna bayan Mu'adh to ya ilimin Mu'adh yake ka duba ilimin su ba su Imam Bukhari su Imam Ahmad Imam Ahmad yana cewa hadithu alfa alfa hadith Imam Ahmad yana cewa na haddace hadisi miliyan daya ma'ana hanyoyi daban-daban yace a wannan ya rawaito ta kaza guda miliyan daya Imam Bukhari kuma yana cewa hadithu mi'ata alfa hadithin sahih na haddace hadisi guda 1000 duk masu inganci wa hadithu mi'ata alfa hadithin da'if hadisai masu rauni yace haddace guda 1000 sannan kuma waɗanda suke tsakankanin su suma yadda ta guda 200-300 amma zai zo yana bin bayan Mu'adh radiyallahu anhu wannan su ne malaman al'umma na gaske Imam al-Bukhari ba yana zama a cuɗanya masa hadisai duk ya fitar da su wata shekara da ya shiga Baghdad mutanen Iraq suna so su gwada ilimin Imam al-Bukhari suka tara malamai masana sosai wanda suka san hadisi malamai guda 10 masana ba wai kananan malamai guda 10 kowanne a cikinsu ya rike hadisai guda 10 guda nawa kenan guda 100 hadisan nan guda 10 da suka rike su gaba ɗaya sai suka canja salan hadisan ko su canja sunan wani mutum kowanne ɗaya a cikin zai canja sunan wani mutum hadisi na farko na biyu na uku haka suka yi suna zo su jaraba Imam Bukhari lokacin da Imam Bukhari ya zo suka tsayar da shi suka ce ai ana ziga shi cewa shine malami da sauransu dan haka za su gwada shi da ya zauna a cikin su suka fara karanta hadisan mutum na farko ya ce to ku kawo hadisan ku na farko ya kawo hadisan shi guda 10 Imam Bukhari yana ji na biyu ya kawo 10 sai da suka yi har guda 100 sai ya fara da na farko yake ce ma na farko to kai hadisan da ka kawo guda 10 hadisi na farko shine daga kaza daga kaza daga kaza na biyu shine sai da ya kawo mishi 10 yace to na farkon ba haka yake ba ga yanda yake duka su 10 sai da ya musu haka wannan me zaka ce mishi suna gani haka suka ce sun sallama mishi daga nan ake kiran shi Amirul Mu'minin a hadisi an sallama mishi yanzu wannan ko computer ne kamata ta yi sauti wannan ba ta ma ba sai da ya dauki mutumin na farko kuma bai kuskure a kokar ma sai da suka faɗa ba a gaya min irin wannan kaifin kwakwalwa da basira amma duk da wannan ilimin nasa zai zo yana bin bayan Mu'az Mu'az shine shugaban malamai gaba daya wazalika fadlullahi yutihi man yasha to da haka akwai muna malam da yawa sunan malanta ne to sai ya buga rawani ya buga babbar riga shikenan ana mishi girmamawa ana jinjina masa shikenan ya zama malami nas'alu Allah al-afiya saboda haka Fudail ibn Iyad yace sai mutum ya zama alim amin muallim malami mai aiki da ilimin sannan mai sanarwa to wannan shine zai samu matsayi qala haddathana Umar ibn Hafs al-Shaybani al-Basri qala haddathana Abdullah ibn Wahab an Amr ibn al-Harith an Darraj an Abi al-Haytham an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala lan yashba' al-mu'minu min khairin yatma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah cewa in dai mutum mumini ne na kwarai cewa ba zai taba koshi daga abin da ake karantar da shi ba abin da yake ji na ilimi har sai ya zama makurarsa ita ce aljanna ma'ana mutum ba zai taba cewa kai ni fa karatun Bukhari nan na gaji da zuwa ba in dai mumini ne na kwarai ce ni dai karatun Bukhari nan yau ya ishe na gaji da zuwa la wani yana so sai ya mutu akan Bukhari ko ya mutu alai kuma an zane su da yawa haka misali Imam al-Ghazali rahimahullah an ce lokacin da ya rasu an same shi da Sahihul Bukhari a kirjinsa a rike da shi yana cikin rashin lafiya aka same shi ya ce wallahi mun bata rayuwa akan abubuwa da yawa da ba su da amfani saboda ya shiga cikin bincike na ilimin muka da yawa na duniya da abin nan a karshe sai kuma ya dauki Imam al-Bukhari kawai Sahihul Bukhari yake karanta ya ce wallahi mun yi asarar rayuwa mu ga abin da ya kamata mu bata lokacin mu akai to da Allah ya tashi cika masa burinsa ya rasu Sahihul Bukhari yana kirjinsa hadisan manzo Allah sai yana kirjinsa yana rike da shi ko kuma idan wanda ya samu ya rasu misali yana wasu kila ya fadi amma haka ne ko a to ya kwanta da shi ya tashi da shi ya kwanta yana kirga message ya tashi ya farka da shi yana kirgawa yana cikin sallah yana yin sallah yana jin message na zuwa ya mut ala hada ya mutu akai nas'alu Allah al-afiya saboda haka sai a hankali haka mutum yanzu in dai mumini ne na kwarai a ce ana karantar da shi Sahihul Bukhari ba zai taba kosa ba yanzu ka kirga misali azumin watan Ramadan nawa kai ana fassara ma Qur'ani ka taba jin cewa kai ka gaji da Qur'an nan to mumini sai ya zama makurar shi ita ce aljanna duk wanda kaga ya kosa to wannan ba alkhairi a tare da shi mutum zaka ga za'ai wani zaka san shi tun yana shekara nawa tun ana zuwa kaga har ya tsufa yana jin karatun da ana yi da shi kaga haka zaka same shi haka har ya koma zuwa ga Allah Allah ya sanya mu cikin su wannan hadisin yana da rauni saboda Darraj a cikin sanadin na bayan sa ma yana da rauni sosai kada haddathana Muhammad ibn Umar ibn al-Walid al-Kindi kada haddathana Abdullah ibn Numayr عن إبراهيم ابن الفضل عن سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها وانا عزيزي هذا روني دوسة شنع عزيزي الحكمة ضالة المؤمن إن عندي شهر نغانيكو to yace kalma kyakkyawa ta hikima zance mai kyau kamar tsuntuwar mumini ne duk inda ya samu zai aiki da ita wannan gaskiya akwai rauni sosai a cikin wannan a ce hadisi ne sabu kama da maganganu ne na masu hikima sai za ka kaje ka dinga rubuta qala rasulullahi al-hikmatu ballatul mu'min da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da mumkin ta wata ma'ana da ba yasa su irin su Tirmidhi ya kawo ma wanda ya daga wanda yake sai shi ba ruwan shi kuma ya gaya ma matsayinsa yace hadha hadithun gharib kaga bai ce sahih ba la na'rifu illa min hadha alwajh wa ibrahim ibn al-fadl al-makhzumi yudha'afu fil hadith min qibali hibzihi kila ba haka bane asalin zancan ngane ko saboda haka wannan shine karshen babi da ya kawo a cikin kitabul ilmi abinda ya shafi littafi na ilimi shi ilimi kamar yanda bayani ya gabata daukaka ne ilimi kuma neman kusanci da Allah amma ilimi da ya zamanto na tsoron Allah ilimi na tsoron Allah domin innamal ilmu al'amalu bihi asalin ilimi shi ne mutum ya aiki da shi shi yasa ɗaya daga cikin magabata Imam Ibn Rajab yana da littafin shi mai kyau iktida'u al-ilmi al-amal cewa a dinga bibiyan ilimi da aiki har mutum ya san ilimi kuma ya ajiye shi ma'ana ka sa shi a practice kai practicalizing din shi wannan haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kaga ya faɗa sai ka gan shi a aikace haka haka nan kuma magabata nan kwarai duk abin da suka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu sun sa shi a aikace shi yasa Imam Ahmad da ake bada misalin shi wata rana ya tafi aikin haji Imam Ahmad sai ya samu wani mutum sai mutumin ya mishi kaho sai ya cira dinare daya ko nawa sai ya ba mutumin aka ce ya muka ga kai haka yace na karanta a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mishi kaho ya cira dinare kaza ya ba shi yasa nayi dan nayi koyi da shi to mu dai sai mu duba mu gani hadisi nawa muka ji muke aiki da su har a gowar su'al anan ne inda ake abin nan zaka samu masu jajircewa nayi aka Allah madaukakin sarki ya datar da mu littafi na gaba shine kitabul isti'zan wal adabi a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam littafin neman izini in an ce isti'zan shine neman izini na shiga gida ma'ana yayin da zaka shiga gidan da ba naka ba to akwai ka'idoji da shari'a ta jera ta rataya yayin da zaka yi wannan sannan gidan ma koda a ce naka ne ta wani bangare misali kaman kana gidan haya akwai yanda ya kamata ka shiga ba ka ce to ai ina da aiki haƙƙi a gidan ba kuma kana da dokoki da shari'a ta sa ko kuma a gidan dan uwanka ne amma akwai iyalansa a cikin ko wani abu to wannan babi ne mai girma asalin shi shine littafin Allah madaukakin sarki da ya Allah yake cewa ayu halladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wani sai lokacin da ya shigo gidanka yana daga labulai assalamu alaikum wannan ba isti'zan bane da yawa ana yin haka wani sai ya zo tsakiyar gidan ya ce assalamu alaikum ai ba amfanin sallama kenan ai an sa sallaman ne saboda ido da ma ai inna ma ju'ila al-isti'zan min ajli al-basar to idan ya riga ya gani wace sallama kuma zaka yi da ma kana yi ne saboda in yana cikin wani yanayi ko yana cikin wani hali ya kinsa in ya ga ya kamata ka shigo ya ma izini in bai kamata zai ce ka koma kuma kai daya biyu uku to sai ka juya wani yayi daya biyu uku shikenan wanda ba yanzu bai da mutunci ba sallama su uku ba zai ansa uwa wannan shine musulunci in an ce ku koma ku koma wa in kila lakum rji'u farji'u ku azka lakum haka akwai tsari na isti'zan da shari'a musulunci ta bayar ko da mutun gidanka gidan shi zai shiga wanda zai ce to ai dakin mahaifiyarsa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a to zaka so ka ga mahaifiyarka a tsirara wai zai so ya ga haka to ko dakin mahaifiya ne sai ka nemi isti'za me ka yi sallama wani kuma sanda zai sallama yana daidai tsakiyar kofar gida da an bude yana ganin komai a cikin gida ana isti'za ne sai ka koma gefen ko gefen dama ko gefen hagu inda baka kallon cikin gida baka leken komai ka yi sallama daya ka ji shiru ka yi ta biyu ka ji shiru kana ta uku ka ji shiru tarji sai ka koma kamar yadda zai zo cikin hadisin Umar radiyallahu anhu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk shi dalibi ne kuma wani malamin sa a jami'a ya rasu, amma an shirya cewa za a dinga zagaye makaranta cikin sati daya saboda nuna bakin ciki da jimami, kuma su an zo an ce lallai su zagaya, shugaban department din su yace su zagaya ya matsayin zagaya wasu sun saba ma Allah, an ba inda addinin musulunci yace ai, kuma sannan baya cikin dokar jami'a dan ka shiga za ka yi karatu a ce sai ka yi wannan abu, haka ba za ka yi ba, addinin ka bai ce ka yi ba. Yana da kyau wani lokaci a dinga daukan matsayi na gaske, dan wannan yanzu ba maganar bil hikma bane, wannan taghyir ne na munkar yanzu, ana so a sa sai ka saba ma Allah cewa ga abin da za ka yi, ce to shikenan ni naji ban ji dadi ba, malami na ne mai karantar da ni ya mutu, to Allah ya baku hakuri, amma ba zan yi wannan aikin ba dan addinin musulunci bai yadda ba, kun gani musulmi ne to me ya laifi a cikin wannan, kana jin nawa ka gaya mishi haka, ko shugaban jami'a ne bisi ya kira ka ka gaya masa haka, kuma ba abin da zai ce ma, ba wani tsari da ya tilasta ma yin haka, a wani lokacin ma kila bai dan cika tambayar ba sai kun sa wani kaya na musamman, bakaken kaya ana wake-wake, wannan ba musulunci ba ne, ba addinin musulunci ba ne, wato yana da kyau a wasu matakai musulmi ya dinga daukan matsayinsa na musulmi, da yawa wani lokaci ne ka samu mutum musulmi yana jin kunya, ba a jin kunyar musulunci, ma'ana ba zan yi ba ba zan yi ba, me yasa ba za ka yi ba, addini bai ce na yi ba, shi kenan Allah ba da sa'a. Akwai wani abin da zai faru ba haka, shi yana tsoron ya yi haka za a ce wannan ya cika tsananin addini, a su yan extremist ne, su yan menene, yan waye, a je a faɗa, ko ina za ka je da shi ba wanda ya ce ka yi, ba za ma su tilasta ma ba, zai dai in kai kana so ka yi dama haka, amma duk wanda ya yi haka ya yi tarayya da su, wannan ya saba ma Allah, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, wannan muwalati ne ga waɗanda suke ba musulmi ba. Iyaka me za ka masa, in ka gama cewa yanzu zai dawo ne kuma ya mutu kafiri zai sa kuma shiga aljanna ne, to shikenan suka bar shi shikenan, ya mutu ya mutu, ba laifin an ce za a je a gaida iyalansa a gida ku je kuma su gaisuwa, wannan musulunci bai hana ba, duk da kafiri ne ku je ku gaishe su a gida, ku ɗaliban shi ne kun zo ku musu jima, ba abin da ya faru, wannan ba laifi, bai da lafiya ka je ka gaishe shi, amma ka tashi ka shiga wani abu wanda yake irin na addinin su ne, wannan ya saba da karantarwa addinin musulunci, yin hakan bai zama daidai ba, wallahu ta'ala a'lam, Allah shine mafi sani. Na'am, a zo a lajiya a tambaya, ko an amsa shi kenan. Na'am.
A da ma san wannan mutanen ne, ya hankali ya tashi da ka wani ganga suke tokawa.
Shi ne yace an amsa dai tambayar kenan, tunda an san baya cikin littafin Allah, baya sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, baya cikin karantarwar magabata. Al'ada ce aka samo asalinta daga kasar Kano ko daga kasar Hausa za mu ce dai, amma a Kano dai aka fi yinta dai, ban san ko a Katsina ana yi ba, ban san ko Fakkwatawa suna yi ba, ko Zamfarawa, ko Zage-Zage, ban san ko dai suna yi ba, ko nan kasar Bauchi suna yi, to al'ada ce aka samo ta daga kasar Hausa, sai a batta al'ada ce ta kasar Hausa, ko dan addinin musulunci ya zo ne ya shiga kasar Hausa, kenan akwai lokacin da ya zo, kenan kafin addinin musulunci ya zo ba a wannan abun, ko ai ana yi ko ba yi, ana yi kafin zuwa addinin musulunci, to addinin musulunci ya zo ya riski wannan al'adar kenan, ya hana ka kuma ta ƙi hannuwa, aka ƙawata ta sai aka raba ta da addini kuma aka ci gaba dai, ko wannan shine kawai al'ada ce, ko kasar abin nan Hausa kake karantawa a secondary school, ko mai za a baka labarin bukukuwan Hausa sai a ce da mene takuta ha, cewa bukukuwan addini, bukukuwan Hausa ake cewa, ko al'adun Hausa, wallahu ta'ala a'lam, amma dai mafi kyau mutum ya nisanci duk wannan abubuwa, abubuwan duk ba alkhairi a cikinsu, alkhairi yana cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, wanda yake san Allah yake san kyakkyawan sakamakon ran tashi alkiyama, to yabi tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haka yazo dai ma annabi yayi yace bai yi ba, to shikenan mu batta ne tunda dai bai yi ba, a dan shi ake ma amma bai yi ba, Abubakar Umar Uthman ba su yi ba, to wallahi ni ba wanda zan yi biyayya gare su in ba su yi, shikenan je kai abin kankana so kai, amma kar a ce addini, al'ada ce aka mayar da ita ta zama addini, wallahu ta'ala a'lam. Imam Malik da Al-Thawri da kuma Layth na ganda Imam Al-Auza'i ko fi Sham da Ibn Mubarak fi Khurasan yankuna ne na duniya a wannan lokacin mu akwai Imam Al-Auza'i a Sham a kasar Sham al-Imam Al-Auza'i wa Imam Ahli Sham nan ce a Sham wannan yankin na Palestine da sauransu fitaccen malami a wajen shine Imam Al-Auza'i wanda har wasu malamai suke ban shi da cewa kana ya takallamu bi kalamil anbiya Imam Al-Auza'i yayi magana ka dauka cewa zancen kaman na annabawa ne haka kuma min al-a'immatil kibar yana daga cikin manyan manyan malamai haka akwai manyan manyan malamai a wannan yankuna wallahu ta'ala a'lam
Allahumma salli ala Muhammad